Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 22 ga watan Fabrairu. Gwamnatin jihar Kebbi ta bayyana cewa haka ta fara cimma ruwa a yunkurin bunƙasa ƙasa da abinci, sai dai manoma sun ce akwai buƙatar gyara a wannan tsari.
Mun sai manomi ya haƙa rijiya, ya sayo famfo, sannan kullum sai ya sai mai da zai sa famfon nan. Wannan ba karamar lalura ba ce.
Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun sanar da ƙarin guraben ayyukan haji bana ga maniyyata.
Daga 12,712 bana za a ba Nijar 15,891.
Kuma da rahoto kan shirin gwamnatin kasar Ghana na ɗaukar nauyin ilimi har zuwa matakin sakandare, Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirin himma ba tagarago, shirin da ke bayyana rayuwar 'yan kasashen nahiyar Afirka a nan Amurka. A yau, Professor Yusuf Alasan zai bayyana yadda ake ladabtar da ɗalibai a makarantun Amurka. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta fidda wasu tsare-tsare akan ƴancin rani wanda zai kai ga ta sakiyar miliyoyin baki da ba su ga takarda zuwa kasashen su. Sakataren da ke kula da harkokin tsaro na cikin gida a nan Amurka da ake kira John Kelly shine fidda tsare-tsaren jiya Talata, ya nuna yadda hukumarsa za ta aiwatar da umarni da shugaban kasa Donald Trump ya bayar a watan jiya. A ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin shugaba Barack Obama, hukumar ta fi mai da hankali ne wurin ta saƙiyar baƙi waɗanda suka aikata manyan laifuka kuma ba su da takardun izinin zama a ƙasar. Kelly ya soke wannan tsari, ya ce yanzu za a mai da hankali ne kan duk wanda ya taɓa aikata laifi kowane iri ko kuma wanda aka taɓa ɗaure shi bisa laifin da ya saɓa wa dokokin ƙasar da waɗanda aka wato suka karya ainihin shirin bada agaji da kuma wanda shari'ansu ke yin barazana ga tsaro na jama'a da kuma ƙasar baki ɗaya. Waɗannan sabbin shirye-shirye ba wai za su soke umarnin shugaba Barack Obama da ke kare mutane da aka shigo da su a cikin ƙasar tun suna ƙananan yara ba ne wadda aka zo da su ta ɓarauniyar hamya, kuma iyaye da su kuma suke zaune da cikin ƙasar wanda ba su da takardar zama cikin ƙasar ko kuma ba su zama 'yan ƙasa ba. Ba wai za a soke wannan umarnin na tsohon shugaban ba ne.
Prime Minister India Narendra Modi ya yi kira ga Amurka da ta daidaita tare da yin zurfin tunani wurin ba dubban Indiyawa masu ilimi da za su yi aiki a masana'antu sarrafa na'urar kwamfuta a Amurka takardar izinin zama da aiki. Shugaban na India ya yi wannan kira ne a kan ba da takardun visa a lokacin da yake ganawa da wata tawaga mai mambobi 26 na ɓangarorin Majalisar Amurka wacce ta kai ziyara mako guda a can India. Akwai fargaba da mutanen ke nunawa a India cewa gwamnatin Trump za ta sake maido da shirin ba da takardun visa na H-1B wanda baya ba da damar yin aiki a Amurka. Ma'aikatan fasaha na India su ne galibin masu samun wannan takardar visa wadda ke ba ƙwararru daga ƙasar waje damar yin aiki a Amurka. Bayan ganawa da tawagar Majalisar Amurka a jiya Talata, ofishin Modi ya fitar da wata sanarwa da ke cewa Prime Minister yana son ƙasashen biyu su aiki tare wurin haɗa mutanen ƙasashen, kuma yana nuni da irin rawar da Indiyawa masu ilimi za su iya takawa wurin bunƙasa tattalin arzikin Amurka.
Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kodayake a makon da ya gabata ne hukumomi a Myanmar suka sanar da kawo ƙarshen ayyukan soji na watanni hudu ga 'yan ta'adda a arewacin jihar Rakhine da ake zargi da kashe-kashe da yin fyaɗe da nau'o'in cin zarafin bil'adama a kan musulmin ƙabilar Rohingya, akasarin jama'ar da ba su da rinjaye da suka arce daga yankin suka nemi mafaka a Bangladesh a wannan lokacin ba su da niyyar komawa gidajensu. A cewar wata sanarwa da ta fito daga shugaban wato ofishin shugaban Myanmar da ake kira Aung San Suu Kyi, ta rawaito furucin shugaban hukumar tsaron Myanmar da ake kira Aung Thun, yana cewa an samu daidaiton al'amura a arewacin Rakhine kuma an dakatar da ayyukan soji a wurin. Amma dai galibin 'yan Rohingya sun ce duk da kawo ƙarshen ayyukan soji, hali da ake ciki a Myanmar na wato yana zama ko kuma da ake kira Bama yana ci gaba da zama abin ƙigare su. Suka ce zai yiwu a kawo ƙarshen ayyukan soji, amma dai gallaza da ake yi wa ƙabilar Rohingya ba zai ƙare ba. 'Yan Rohingya da ba su da wato da ba 'yan Rohingya da ba za su wato iya yin sana'o'i da suka saba yi ba, kamar sana'ar su da noma da kuma tattara kira a cikin kwanciyar hankali a Bama. Idan aka kama wani ɗan Rohingya a cikin wannan aiki, 'yan sanda ne suke kama shi su ɗauri. Mutanen Rohingya suna cikin mawuyacin hali a Bama, a cewar Dale Muhammad, wani ɗan gudun hijirar Rohingya mai shekaru 30 da haihuwa, wanda ke zaune a wata unguwar 'yan kamauri zauna a cikin wato lardin Cox Bazar a hirarsa da muryar Amurka. Ya ce a cikin wannan hali ba zan koma Bama ba. Ya ce ina ganin kimanin kashi 96 zuwa da 7 na sabbin 'yan gudun hijira a nan Bangladesh ba za su koma Bama ba.
A yau Laraba, 'yan sandan Malaysia suka ce suna son yin tambayoyi ma wasu sabbin 'yan ƙasar Koriya ta Arewa su uku, ciki har da wani jami'in diplomasiya na ƙasar dangane da kisan da aka yi ma Kim Jong-nam, yayan shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa a makon da ya shige. Babban jami'in 'yan sanda Khalid Abubakar ya faɗa yau a wajen hira da manema labarai a babban birnin ƙasar cewa sabbin mutanen da ake tuhuma sun haɗa da Hyeon Kwon-song, sakatare na biyu a ofishin jakadancin Koriya ta Arewa da ke birnin Kuala Lumpur. Sauran biyun kuma da ake tuhuma da hannu a kisan su ne Kim Uk-il, mai aiki a kamfanin jiragen saman Air Koryo na Koriya ta Arewa, da kuma wani ɗan ƙasar mai suna Ri Ju-u, wanda ba a yi ƙarin haske a kan ko shi wane ne ba. Abubakar ya ce mutanen uku duk suna Kuala Lumpur a yanzu haka, kuma idan ba su kai kansu da kansu ba, 'yan sanda za su tilasta musu zuwa. Har ila yau 'yan sanda sun buƙaci Koriya ta Arewa da ta sokiyar wasu 'yan ƙasar ta su hudu da aka yi imanin cewa sun tsere sun koma gida daga Malaysia. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin namu a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta sanar da sau injinan sarrafa shinkafa da za a rarraba a duk sassan kasar biyo bayan nasarar da ta ce an fara samu a shirin ciyar da ƙasa da abinci da kuma samar da ayyukan yi a fannin bunƙasa ayyukan noma. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya yi nazarin shirin a jihar Kebbi, ɗaya daga cikin jihohin da aka fara aiwatar da shirin, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Shekara ɗaya da kusan rabi bayan ƙaddamar da shirin ba da tallafin noman rani na shinkafa da alkama a birnin Kebbi, mutane da dama ne suka koma gona a jihar, lamarin da ya sa jihar ta kama turbar samar da shinkafar da kan iya wadata ƙasa baki ɗaya. Garba Muhammad Dandiga Ƙaraye shi ne kwamishinan aikin gona na jihar ta Kebbi, kuma shi ne shugaban kwamitin bunƙasa noman shinkafa na jihar.
Wannan manufa da aka shirya a cimma, Allah ya ƙaddare an cimma ta. A bunƙasa ƙasa da abinci, jama'a su samu aikin yi, tattalin arzikin su ya ƙaru, sannan kuɗaɗen nan da ake hitar da su idan an aje su ko kuma an maishe su wani geji a yi amfani da su. To mu dai nan a jihar Kebbi duka waɗannan manufofin guda uku an cimma su. Mutane yanzu an yi rimbaya kashi bisa kashi na aikin da aka yi can da, jama'a sun ga alfanun abin, shi yasa kuma kowa yanzu ya shigo. To yanzu abin da ma muke yafin za a noma garanin nan na bana wajen ton miliyan 2.5, domin akwai shiya da manoma 300,000 masu hekta guda-guda da sun ka shiga aikin nan. Akwai manyan manoma wajen 300,000. In aka haɗa su duka, abin da za su yi zai ma haura wannan ton miliyan 2.5 na shinkafa cikin ranin nan.
To kowane irin tasiri wannan lamarin ya yi ga yanayin tattalin arzikin jama'a? Tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar manoman shinkafa na jihar ta Kebbi.
An zaɓa manoma fiye da 78,000, amma su kayan aiki, injin ban ruwa, taki, iri, maganin kashin ƙwari. Mun karɓi wannan kayan, mun shiga daji, mun yi aiki, kuma Allah ya kawo albarka cikin aikin da muka yi. To wannan kuma ya sa sunan mu ya kai ko ina. Mun fahimci kamar an maida hankali ga mun cewa shinkafa da muke noma da ita za amfani da ita da wannan kasar. Muna farin ciki mun noma na ganin cewa yanzu za su fara ainihin bunƙasa wannan sana'a ta su da suna wahala suna noma suna faduwa. Yanzu an kawo lokacin da muke noma mun dan fara samun riba. Wanda da bai saba noman ba yanzu ga shaba abun. Wanda ma yake da ma yana son ya ƙara.
Ko baya ga su manoman shi kansa kwamishinan aikin gona ya ce da akwai kalubale da dama da ke addabar shirin na noman shinkafa wanda ke bukatar dauki.
Manoman mu suna cikin waɗanda ke aiki cikin mawuyacin hali. Wasu wurare za a ga cewa manomi zai bude ruwa ne kurin su cika gonar shi ya rufe. Mu sai manomi ya haƙa rijiya ya sayo famfo sannan kullum sai ya sai mai da zai samu famfon nan. Wannan ba karamar lura ba ce. Da za mu samu waɗannan koguna da Allah ya ba mu a ce an yi mana waɗannan magudanan ruwa waɗanda manomi zai iya buɗawa gonar shi cika da ruwa. To ko nawa aka ce an sai da buhu da sauki ƙasar nan ba a mamaki.
Duk da yake dai ba tabbatattun alƙaluma to amma binciken manazarta na bayyana cewa dubun dubatar jama'a ne a jihar ta Kebbi suka karɓa kira na komawa gona a ƙarƙashin shirin gwamnatin Najeriya. Na haɓaka hanyoyin tattalin arziki ta hanyar aikin gona da kuma rage dogaro kacu kan gaman fetur. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Zuwa gaida na Sanyin na sai kuma ƙasar Ghana inda gwamnatin ƙasar ta sanar da shirin samar da ilimi kyauta har zuwa kammala sakandare. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi hira da Salihu Yahaya kakakin jam'iyyar MPP mai mulki wanda ya yi ƙarin haske dangane da wannan shiri.
Shirin da MPP muka yi ne ko shugaban ƙasa ya yi game da ba mutane talakoki ko wayanda ba su da kuɗin da za su yi duba 'ya'yansu a makarantar sakandare shi ne senior high school a Ghana. Shi ne akwai kudaden da ake samarwa wajen kuɗin mai da wajen su rigidin da muke karba. Ciki ne za a cire wani kudi kiwon na asoso a doki a duba ƴaƴanmu da shi don ba haka nan ba sai kana ganin jama'a ƴaƴa ba boko ba komar ana yawo wasanni ya yi yawa balle mu mutanen zango.
Amma akwai ɓangaren marasa rinjaye ko kuma 'yan adawa suna cewa wannan kuɗin da kuke so ku cire cikin asusu na kuɗin mai wanda yake an tanadi da 'ya'yan Ghana masu zuwa nan gaba, akwai doka da ke nuna cewa bai kamata a taɓa a yi wani abu daban da shi ba, to me yasa za ku yi wannan aiki?
Abin da akwai ne waɗanda za a taimaka ma yanzu su ne 'ya'yan gobe ba su ne san gobe. Sai yau ana ganin da kimansu da ba sa samu su yi karatu suke bari suke shashanki suke yawon da bai dace ba suke wayansu ababen da ba dace ba suna da yawa kwarai da gaske. To in idan aka dauki kudin aka taimaka musu ka samu ilimi yanzu ai su kuma za su taimaka ma 'ya'yan gobe su kuma su samu ilimi ka gane ko. Sai da shi abin da ya sa shugaban ƙasa ya ce a'a da a bar wannan kudi ana jira don wannan dokan da akwai wasai kudin ya kai shekaru 15 sannan za a yi a taɓa wannan kuɗaɗen. To yanzu a bar wannan kuɗi ya ce 'ya'yanmu na ba ta wasa a kan shekara 15 waɗannan suka ba ta yi za a yi a kula da su. Shi ne ya sa ya ce a'a bari a taɓa wannan kuɗin da wannan kuɗin kawai ma don a ba kusan miliyan na dola $250 ne don bai ya kirya duba kuma za a shiga a samu kuɗin da za a ɗauki a duba. Jama'an nan su samu bokun nan kan da shugaban kasa na Adudan Kakufa da yake so ka fahimci ko. To da shi dole ne a taɓa wannan kuɗi kamar a.
To ina za a samu sauran da kake cewa wannan ba zai kai ba, ina za a samu cikowar?
Cikowar da ka san akwai taki da yawa akwai wa'yansu akwai wani kuɗaɗen ma da ake kashewa bai dace ba ana sa wani kuɗin inna bai dace ba wannan duka zai yanka wannan turawa ke cewa waste zai fit da barna ko ina. To wannan kuɗin za a doki a daraktin shi za a wajen kulawa da neman ilimin matasan mutan Ghana duk baki ɗaya hakan ko. To da shi yanzu ba wani wastage kuma ba wani bannan kuma da za a yi tunda kiman kuɗi ne kaza zai kai inda za a nemo na wace jingiza fidda su sai a zo ka kare wannan abinci a duba su su ko
mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya
haka yake to bari mu rufe taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger inda hukumar Alhazai ta sanar da sababbin matakan da kasar Saudiya ta bullo da su da nufin inganta rayuwar maniyyata bisa la'akari da matsaloli da aka fuskanta a baya tare kuma da karawa jamhuriyar Niger din guraben aikin haji. Wakilin Musulmin Muna Barma na da ci gaban rahoton.
Karin adadin kujerun maniyyata da hukumomin Saudiya suka yi wa kasar ta Niger idan aka kwatanta da kason da aka saba kebe mata a shekarun da suka gabata na daga cikin sabbin matakan da hukumar Alhazai ta Koho ta sanar cewa an bullo da su a bana, wanda a cewar sakatare janar na hukumar Alhaji Nuhu Sallau ya biyo bayan gamsuwa da irin kulawar da Niger ta nuna wa Alhazanta a hashin 2016.
Komisar Ohaji da ya je Makka bisa wannan zancen haji na bana, hukumar Saudiya sun ce mishi alhamdulillahi bana yan Niger ba su yi wani abu da wanda za a ce akwai laifi. Hukumar Saudiya wanda ke tsara aikin haji suka ce a shaida ma duka Alhazai maniyyata aiki wanda ake yi masallacin Madina da na Kaaba Makka ya kuskarewa. Bisa wannan huska suka ce to za a mai dokota wanda aka saba ba kenan daga 12,712 bana za a ba Niger 15,891.
Kare maniyyata da dukiyoyinsu ta hanyar shigo da matakan hada-hadar kudade irin na zamani a sha'anin haji shi ma wani abu ne da kasar ta Saudiya ta ce zai soma aiki daga bana.
Da suna amsa kudi su kai da dolar ko kuma da sefa su kai can. To Saudiya ta ce daga bana duk abin da za su biya babu zancen su dauki kudi a'a. Nan ne za su bude kwantan wanda ake cewa IBAN. Sai su biya kudin hotel ne, kudin suhuri ne, kudin abinci ne, komi dole sai ta wannan hanye. Sun ce bana duk wanda zai tahiya maniyyata tun daga nan wannan zai sanin hotel kinshi. Bisa kartin shi, bisa takardun shi za a rubuta mishi hotel kinshi da nimar hanye komi da komi. Kuma cikin gidajen za ka daki bai kamata a sa mutum hiyar da hudu ba.
Shugabannin kungiyoyin ojeji masu kamfanin aikin haji a wata sanarwa da suka fitar sun koka da cewa sabbin shugabannin hukumar ta Alhazai ba sa shawara da su, kamar yadda za a ji daga bakin Alhaji Musa Kalla, wani mai magana da yawun waɗannan kamfanoni.
Tun da an kawo aikin hajin ga duniya ana tahiya shekar ana tahiya gyare-gyaren haji a yau tsarin haji da can hukumomin Saudiya, sai bana mun kaji an ce komisar sun tahi ba su shawarce mu ba, an ce ba da mu ba. Mun ka ce to kenan shi yanzu in mun gane ba ma tsarin haji ta yi ba, mu ne za mu tsaya wakilan Alhazai da an ce Alhazai kaza sun yi hakan ga buci a'a hakan gane kuma ga da muke son shi mu ga musu hukumomin Saudiya din tunda aikin mu ne ba aikin su bane.
To amma hukumar ta Alhazai na cewa wannan zargi ba gaskiya bane.
Duk abin da muke da shawara suke kawo Alhazai, mu tsari ne namu da ka'ida da gyara da bi sau da kawa da bincike saboda ka cuci maniyyata ka yi wani aiki wanda na Aisha tunda aiki haji aiki ne na Allah, aiki ne na kaza, aiki ne na lada.
Jigilar Alhazai na kan gaban jerin muhimman matsalolin da aka fi fuskanta a yayin shirye-shiryen ayyukan haji daga jamhuriyar Niger saboda rashin jirgin dakon Alhazai a hannu, matsalar da hukumar ta Koho ta ce ta kare daga bana, domin a cewar magatakardanta Alhaji Nuhu Sallau, shugaba Isuhu da kansa ne ya tantauna da hukumomin Saudiya akan wannan magana a ziyarar da ya kai a wannan kasa a watan jiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 10:19 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda professor yake muna bayani akan yadda ake ladartar da dalibi ganin cewa yancin nan kasar yana neman ma ya wuce wuri. Kuma professor ya koro bayani amma lokaci ya muna halin nasa. Professor, kadara kai masa gargadi ya ki ji. To sai me kuma za ka yi?
Kafin ma an zance kai ka gurin wani shugaban makaranta ba principal ko vice principal a lokacin. Zan kira ina da lambar mahaifiyarka. Kuma haifinka zan ce su zan gaya musu gaskiya ga abin da kake yi, gashi ne maka gargadi na farko ga abin da kai ka amince, kuma gashi ka sa hannu ga kwanan wata
ga na biyu nan, ga na uku nan. To kaga da ni da kai, da ni da iyayenka mun tattauna, sai ma ka san abin da kai za su ja kunnanka. To idan ka ci gaba da yi, to wannan kuma a lokacin shine dama ina da ha'ila yau a matsayi da zan a lokacin zan iya sai ga shugaban makaranta ko kuma abin da mataimakin shugaba wanda yake shi ke kula da harkokin wato discipline na yara. To kaga wannan kafin ma a kai ga abin nan kamar nake maka, kai malami akwai abubuwa da kake yi. Za ka shirya wa ɗalibi ka ce look, gashi in ya ibin doka ka kira iyaye, in ka zo kuka wannan karin tita kamfan yaro yake, to shi ne kasan kai shi da shugaban makaranta. To daga nan ne kuma za a yi zancen a tsaye da shi irin abin da ake cewa detention na wasu ƴan awoyi, ko kuma in ma ya kama wanda za a hore shi ne a wannan ranar wato gari ba zai karatu ba a makarantar gaba ɗaya, amma akwai inda za a kai shi ajiye shi a ba shi assignment kawai. To idan kuma yaro fitinan ne yake, akwai wanda za a kore shi kwana uku, akwai wanda za a kore shi kwana bakwai, akwai wanda kuma za a iya canja masa ma wannan karatun da ake yi a wannan ajin. Idan gaskiya irin yara ne gagararru wanda kawai ya zama fitinan ne ko ta zama fitinanniya, ta ba za ta saurare ka ba. To kaga wannan bin ka'ida ne na kasar nan, ba sai ka kori yaro ka doke shi ka zo zage shi sai mar hayaniya irin yadda ake mana kasar Hausa, sai mana kasar Hausa ba ko ake ya kasar Hausa ba da sauran abin nan bangaren Najeriya ba.
To
nan in ka doke yaro, ai babu shakka ka tabbatar cewa ka doke aikin ka, kuma za ka kare a kurkuku. Kuma duk mutumin da aka saka a kurkuku a kasar nan yana koyarwa, to babu shi babu koyarwa har abada a kasar nan. Kaga wannan ya riga ya bata rayuwarsa ko ta bata rayuwarsa. To wannan kaga ka zo zancen abin nan ha'ila yau, abin nan elementary zuwa secondary. Kamar a kwalejoji kamar irin su Kansas State, Kansas Community College, irin kamar irin su Kano State Polytechnic ko College of Education. Nan idan yaro ko yarinya ya irin sabo wanda suke din sun gama secondary school suna gagar nan suna jin abin nan kansu haka za su zo su yi maka hanya. Da ka kalli yaro ko yarinya, kenan. Ba wai ka dan zazzare musu ido, ba wai sai ka yi wani hayaniya da sauransu ba. Dama kafin ka fara karatu ranar farko, ka za ka ba da ka'idojinka da manufofinka na wannan ajin. Ba na son kaza, ba za a yi min kaza ba. Ka karanta ka bi dalla-dalla, kuma ka ba wa yaro fom ko yarinya kowa ya saka hannu. Don mutum ko makara ya yi, in ka ce duk wanda ya makara fiye da minti biyar kar ma ya zo so aji na. To wallahi za ka ga cewa duk abin da ake yi. Duk da kwaleji ce bayan gaba da sakandare, ilimi ne na gaba da sakandare kuma su suka biya, ba za ka ga yaro ko yarinya ta tsin makara ba. To ba wani abu bane nan, saboda wato an riga an koyar da yara sun san ka'idoji, sun san abin da ya kamata su je aji su yi karatu, kuma sun san abin da za su yi wanda za a iya korar su. Don za ka iya korar yaro a kwalejoji ko university wanda in yazo zai ne kayan ma da hankali ko ta kayan ma da hankali, kuma yaran nan ya koyi.
To prof,
irin waɗannan babu. Ni babu lokacin na koyarwa aji, babu zancen yaro ko yarinya ya ɗau waya ko su ce za su yi waya ko za su yi text message ko wani makamancin wannan ko kuma wani surutu. Kai hatta cin cingam in ba ka so za ka faɗa, za ka ce ba na son a ci min cingam a aji. In za ka cingam ka iya fita, wannan ba ka neman dama abin nan ɗalibi especially a kwalejoji da universities, babu zancen ɗalibi zai ce maka zan je in fitsari, zan je in kaza. Kawai ka fita. Mashayin taba ne, je in sha taba sa ko ta je ta sha taba ta dawo. Wannan kai dai ba za ka daina koyarwa ba abinda kake koyarwa da kake. Saboda bin ka'idar kasan nan, wato da koyarwa da karantarwa duk suna da sha'awa.
To
babu zan irin hayaniya da ka faɗa irin wannan a ce wai a ringa zazzare wa yaro ido ko kuma a je aji da bulala ka ga ana shuna wa yaro cewa in ka ƙi a sharkwaɗa maka a zage ka a yi maka hayaniya irin wannan, ba a yi ana.
Yanzu kana jin idan za a ce za mu bi ire-iren wannan ka'idojin tsarin ilimin mu zai inganta?
Ina tabbatar maka zai. To Allah na tuba, ai daga irin wannan da ni da kai muka fito, kuma ai da na zo na koyar, yanzu kuma nake ci gaba da koyarwa, ai abin nan ba wai canjawa yi ba, amma salon ma ya ƙara ƙaruwa ne yadda za ka wato gyara yaro a aji. You know, ba kamar ibon na da ba, in kana magana da yaro yanzu kamar kana magana da ɗanka ne. Ana dama an ɗauka ka ɗauka wannan 'ya'yanka ne kake koyar da su, ko da a university ne. ke musu magana cikin lumana, ke musu magana cikin da basu darajar su da kima su, kuma za su ba ka taka. Hatta kai kanka ba a so a ce kake kama karaji. Kamar malamanmu da yawa za ka suna ba sa zuwa aji a kan lokaci.
To yau ma lokaci ya mana dan kullum. A saware mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar da Professor Shuba Lassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri a nan Amurka. Yanzu amadin bakon namu da Solomon Abuda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To a gaida Malam Ladan ga kuma Maryam Dauda da kadan daga cikin dimbin ra'ayo da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta, ya ce salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. To ƙungiyar ƙasashe masu albarkar man fetur da ke taro a birnin London, ya kamata ku daina yaudarar kanku don gashi mun gani a ƙasa darajar mai a kasuwar duniya zubewa take. Don haka ya kamata ku rungumi noma da kiwo da ma kafa masana'antu, hakan shine zai ƙara martabar tattalin arziki ba wai dogara da abu ɗaya ba. Gama Hausawa na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi rahoton da Amnesty International ta fitar, inda take kallon wasu shugabanni suna amfani da kalaman da ke raba kawunan jama'a da kuma ƙyamar siyasa, inda ta bada misali da shugaban Amurka Mr. Trump da na Philippines da na Turkiya da kuma na Hungary. Rahoton zai iya zama gaskiya. Duba da irin kalaman da shugabannin ke furtawa, sako daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta salam VOA Hausa, haƙiƙa mu al'ummar Najeriya muna goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari da ya ci gaba da bin dokokin da likitocinsa suka shimfiɗa masa domin kyautatuwar lafiyarsa, da fatan ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen taya shi da addu'ar samun sauki daga cutar da ke damunsa. Sako daga mutawakkil Gambo, ɗalibi a kwalejin Gumel. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi al'ummar maraɗi ta ƙasar Nijar, muna yi muku fatan alkhairi dangane da bikin baje kolin kayan abinci a ƙasar, da fatan za a yi shi a cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tashin hankali ba. Sako daga shugaban kungiyar muryar talakareshin jihar Katsina, Comrade Sanin Shaga, Kofar Ƙaura, Katsina.
To a gaida Maryam, kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Wata kotun Hong Kong ta yanke hukuncin ɗauri na watanni 20 a gidan kurkuku akan tsohon kantoman yankin da ake kira Donald Tsang mai laifin zarmiya. A makon jiya ne aka samu Tsang mai shekaru 72 da haihuwa da laifin kin bayyana yadda ya yi hayar wata gida na Alatu daga hannun mai zuba jari a wani kamfanin sadarwa da ke neman wato takarda na izinin yada shirye-shirye a hannun gwamnatinsa. Alkalin kotun Andrew Chang ya ce a cikin rayuwarsa bai taba ganin babban mutum da mutuncinsa ya zube warwas kamar wato Tsang ba.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Idan muka dawo a shirinmu na yamma, za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakai da kuke gani ya kamata a ɗauka na zahiri na sake tsugunar da waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram suka durƙusar. Yanzu dai a madadin Baba Yakubu Makeri da Sa'ida Hamdan da injiniyarmu Valerie Vasco da muka gabatar da waɗannan shirye-shirye, za mu tattara inamu mai gefe mu ba su kuma tawagar shirin yau da gobe fili domin gabatar da shirin matasa.